Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum, ni ne Sarfila Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake da shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba. 8 ga watan Nuwamba ne shekarar 2023. Cikin shirin za a yi cewa tun bayan barkewar rikicin Isra'ila da Hamas, har-haren da ake kaiwa kan sojojin Amurka da ke gabas ta kena ci gaba da karuwa. Sai kuma shirin ciwon kyamace da Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanun jaridun kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan fushi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a ranar Talata cewa nakarin tsaron Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansa a birnin Gaza, cibiyar ayyukan ƙungiyar Hamas, yayin da yakin da Isra'ila ke yi da mayakan ƙungiyar ke ƙara tsananta. Gallant ya shaida wa manema labarai cewa muna tsakiyar birnin Gaza. Gaza ita ce sansanin 'yan ta'adda mafi girma da aka gina. Gallant ya kuma tabbatar da cewa idan yaƙi ya ƙare, Hamas ko Isra'ila ba za su mulki yankin da ke da Falasɗinawa miliyan 2,200 ba. An yi wa Gaza ruwan bama ba mai ta sama tun bayan mummunan harin da Hamas ta kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Tun da farko, Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta yi la'akari da dakatar da ayyukan soja na gajeren lokaci don ba da damar kayayyakin jin kai su isa zuwa zirin Gaza, ko kuma waɗanda mayakan Hamas ke garkuwa da su su fice. Amma ya kawar da tsagaita buɗe wuta gaba ɗaya a yakin da Isra'ila ta kwashe wata guda tana yi da Hamas. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙungiyar agaji ta Red Cross da ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine sun ce an buɗe wuta ga ayarin motocin jigilar kayan agajin jin kai na asibiti da ke kan hanyar su ta zuwa birnin Gaza a ranar Talata. Waɗannan ba sharuɗan da ma'aikatan agaji za su yi aiki a ƙarƙashinsu ba ne, in ji William Schomburg, shugaban reshen tawagar ICRC a Gaza, a cikin wata sanarwa da ya fitar ba tare da bayyana wanda ya yi harbi kan ayarin motocin ba. Schomburg ya ce, mun zo nan ne domin kawo taimakon gaggawa ga fararen hula da ke bukata, tabbatar da cewa taimako mai muhimmanci na iya isa cibiyoyin kiwon lafiya. Wajibi ne na shari'a ƙarƙashin dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar agaji ta ICRC ta ce ayarin motocin dakon kayan biyar da motocin biyu na ɗauke da kayayyaki zuwa cibiyoyin kiwon lafiya, ciki har da asibitin Al-Qudus. Direba ɗaya ya samu rauni kaɗan, sannan manyan motoci biyu sun lalace. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Taliban a Afghanistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani bam da ya tashi a wata ƙaramar motar safa a Kabul ya yi sanadin kashe aƙalla fararen hula 7 tare da jikkata wasu 20. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya tabbatar da asarar rayukan, yana mai cewa mummunan harin bam ɗin da aka kai da yammaci ya faru ne a yammacin yankin Dashti Barci, unguwar da musulmi 'yan Shia suka fi yawa a babban birnin ƙasar Afghanistan. Kakakin Khalid Zadran ya ce ana gudanar da bincike kan harin. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan halin da ake ciki na kare haƙƙin bil'adama a Afghanistan ya yi tarda harin bam ɗin, yana mai cewa wannan shi ne hari na uku cikin ƙasa da wata guda da ake kai wa 'yan ƙabilar Hazara 'yan Shi'a.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan, jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun bayyana cewa an kai har ya kalla sau biyar kan dakarun Amurka da ke ƙasar Iraki da Siriya a cikin kwanaki biyun da suka shige, a yayin da tsagerin da ke samun goyon bayan Iran ke ci gaba da yaɗa goyon bayansu kusan wata guda ga yaƙin da Isra'ila ke yi da Hamas. Ga abokiyar aikin Hawwa Sharif da fassarar rahoton Jeff Saldin.
Harin na baya-bayanan ya zo ne a ranar Talata. Harin makaman roka kan dakarun Amurka a Siriya da wani harin na jirgin mara matuƙi a kan dakarun na Amurka a cibiyar Irbil da ke Iraki. Pentagon ta ce hare-haren biyu kamar na hare-haren na uku da aka kai a ranar Litinin ba su yi wani tasiri ba.
Not seen any significant casualties.
Babu wata barna a zo a gani ta rasa rai ko jikata. Bamu kuma ga wata barna a zo a gani ba ga kayayyaki ko gine-ginen mu. Mataimakin sakataren yada labarai Sabrina Singh ya kara da cewa duk da karin kai hare-haren matakan da aka dauka na magance afkuwar hakan da suka hada da kai hari ta sama ga wuraren da ke da alaka da Iran da ke kasar ta Iraki a makon jiya ya haifar da da mai ido.
Our purpose is to ensure that this conflict doesn't widen out beyond Israel.
So we're going to tabbatar da wannan rikicin bai farfada zuwa wajen Isra'ila ba. Dan haka ina iya cewa a halin yanzu matakan hana afkur hakan na da matukar karfi a bangaren mu. Amurka ta ce babu wata illa ko wani rauni ga dakarunta tun bayan hare-haren da aka kai ta sama a watan jiya. Haka kuma Pentagon ta gargadin cewa a shirye take ta dauki karin mataki muddin bukatar hakan ta taso.
We decide to respond at a time and place of our choosing.
Mun yanke shawara mai da martani ne a daidai lokaci da kuma wurin da muka zaba. Ba dalli bane ya zama cewa duk sa'a da aka ce mana kulle za mu ce yes.
Kwa gaida Hawa Umma da fasarar rahoton Jeff Seldon. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Adadin mutanen da aka kashe a wani hari da aka kai a yammacin kasar Kamar ya karu zuwa 25, inji gwamnati a ranar Talata, inda ta dora laifin akan yan awaren kasar masu amfani da harshen Ingilishi. Harin dai da aka kai da daren ranar Litinin ya faru ne a ƙauyen Ebekwa da ke kudu maso yammacin yankin, inda aka shafa shekaru bakwai ana kazamin fada tsakanin gwamnati da 'yan tawaye. Hukumomi sun sanar a ranar Litinin cewa sama da mutane 20 ne suka mutu, ci har da mata da ƙananan yara. Ma'aikatar sadarwa ta ƙasar ta ce an kashe maza 19 da mata 5 da kuma yaro 1, kuma ta zargi wani ƙaramin ɓangaren 'yan awari mai suna Manyu Unity Warriors da kai harin. Ma'aikatar ta ce 'yan bindiga sun fara kona gidaje da dama kafin su yi harbi a kusa da unguwar da mutane ke kokarin tserewa. Jiya Talata, sojojin kasar Mali sun faɗa cewa sun kai har-har ta sama kan abin da suka kira da Auna Kidal, wurin da ke zama tungar 'yan ta'adda, inda shaidu da 'yan awari suka ce fararen hula da suka haɗa da ƙananan yara sun mutu a harin. Rundunar sojoji ta fadawa kafafen sada zumunta cewa har-haren sun lalata wasu manyan motocin dakon kaya da dama na 'yan ta'adda a wani sansanin soja da aka kwashe dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a makon da ya gabata daga wani gari mai muhimmanci a arewacin kasar. Sojoji sun yi kira ga mutane da kada su amince da farfagandan 'yan ta'adda da ke da nufin ɓata sunan dakarun Mali. Daga ƙarshe, jiya Talata, wata babbar jami'ar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jin kai da ba zai misaltu bana faruwa a Sudan, inda aka tilasta miliyoyin mutane gudun hijira daga mahallansu sakamakon mummunan rikici. Daraktan hulɗa da ƙasashen waje ta UNHCR Dominic Hyde ta ce abin da ta gani shine yanke ƙauna, buƙatun jin kai da ba za a iya misaltawa ba, da kuma tsoro a idan mutane da yawa. Ta ce wannan yaƙi ne da ya ɓarke ba tare da gargaɗi ba, sannan ya mayar da gidajen 'yan Sudan zuwa makabartu. Haidin ta dawo daga ziyarar mako guda da ta kai jihar White Nile ta Sudan da kuma kan iyaka da wasu yankuna a Sudan ta kudu. Ta ce faɗan yana ƙaruwa sosai da kuma rashin tausayi yayin da duniya ta yi shiru, duk da cewa ana keta dokokin ƙasa da ƙasa na jin kai ba tare da wani hukunci ba.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Yeah.
Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za ku zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Sauraro assalamu alaikum barka ji sake kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ya iya yuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon yamace a makon da ya gabata wanda ya kasance kashi na uku cikin jerin hirarraki da nayi da malama Fatima Muhammad Uwattara wacce aka fi sani da malama Dangana, malamar addini, yar kasuwa kuma jagorar makarantar Dangana International School mai zaman kanta a kasar Ghana da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, malamar jinya mai ritaya kuma mai sasanta tsakani al'umma, sannan mai ba da gudunmawa wajen bunƙasa rayuwar mata daga jihar Kano. To lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da malama Fatima ke cewa,
to ni farko dai gargadin da zai musu na farko su ji tsoron Allah, don kiwuya yana kawo babban lalaci, kiwuya yana kawo manya-manyan kasala, kiwuya na bari yara wata rana su zama barayi, su zama ƴan ta'adda, su ba zama masu shaye-shaye. Mace mai kiwuya kenan yana bari iyalin duk musulunci ta rusa da shi, a ta ita da kanta mata duba da kyau ba ta shiga inda musulunci bai ce ba. Shi ta ni dai ina kiran mu kar a rena sana'a, kamin ki aure kina gida ko budurwa ne ko bazawara ne, nemi sana'an ki kina yi kadan kadan, Allah hada ki da mijinki kai ma ki taimaka sana'a saboda ki tanye kanki ki tanye iyalinki. Ai kani malama ne, amma ni tun da na tashi da malantaka na da wa'azina ina sana'a, sana'a na kuma sana'an hannu ne, shine aikin itaciya nake kadan kadan har yau muka zo muka kai ga haka. Mu iyali na duka sun yi Qur'ani sun sauke sun yi Boko University sun gama, amma dukan su mashe da na ba su sana'an hannu.
A yau kuma za mu dora ne da bayanan Hajiya Sa'a. To Hajiya, na dan katse ki kina cikin bayani a game da yadda za a iya shawo kan matsalar rashin abin yi.
Kanci ne kullun ka ce ai maka kanci ne.
Wayan suna ra'ayin cewa
kanci baya ta kanci ko yayi ba ya kanta duk mutane bane. Am before ko wannan arewa a jaji sai ki shi yake da ibayar amma bai yi da abashi ba. A da haka ake arewa. Sai dai abayar amma ba dai take karba ba. To amma yanzu wata rayuwa muka samu ta dafar an zo an canja, yanzu mun zama masu karɓa wanda da ba haka muke, yanzu zama yanzu zan ce cewar yanzu kan masana'antun nan za ki ga yawanci ba wajen aiki na sauransu, amma idan kika je za ki ga duk yawanci sai da waɗansu ƴan wani garin wai wata ƙasar sun zo sun yi aiki a wurin amma ba a yan jihar ba. Saboda mai son raina wannan sana'a.
Raina sana'a.
Raina sana'a. Ko yarinya ta ita tana siyan kayan kwalliya ta cakare tana ga ta fi ƙarfin wannan sana'ar. Ko tun tana ƙarama ya kamata a fara koya mata muhimmanci ta san meye muhimmancin sana'a. Da muhimmancin na kai. in ku tsaya da wani muhimmancin na kai, ta san ala, ta san muhimmancin abu, neman abin kai, za ta dinga da shi. Ma sai ta zama girma, za ki zuwa mata, to gaskiya ya zama da ta sa ta tuntu wata hoto ba za ta yi.
To malama Fatima, kin yi wa mata gargadi, bari mu koma bangaren maza. Wani gargadi zaki wa rukunin mazan da ba sa sha'awar barin matan su yi aiki ko sana'a?
Eh, gaskiya dan mazan nan su ji tsoron Allah, domin yau ka hana matanka sana'a, kanka ka sai ma wahala. Kai hakuri saboda Allah, kai ko matan ma ba ta sana'a, in kana son ta da aure ma nemi wani aiki ka sata. Ni ba yanzu ana decoration, gyaran ɗakuna da gidaje, akwai ta da ta kami yaran ta biyu daga nan. Kin san sana'an da take wanke-wanke gida, wanke-wanke ka ganta kaman Balaraba, kikkiawan mace. Yaran ta biyu na zuwa sukunan kuma private school tana was amma wanke-wanke gida-gida, ta karbi number jama'a kaman yanzu aka she ta karbi number ki, sai ta ce Hajiya yan kuɗi, baki da wanke-wanke, baki da gyaran daki, zo miki wanke-wanke, ta miki shara, ta gyara, ta clean miki daki, ta zo da kayan sabulun ta da su abin gyaran mop, duka kayan yana tana da shi, ta zo ta gyara, in kwana uku za ta yi, ta miki duka, ta miki wanki, ki biya ta. Gobe kuma ta zo tana ita ce baki da wata abiya mai son girki, ta iya girki ne, ta zo ta miki girki. Ba sana'a bane,
sana'a ce
tana duban iyalinta. Isa shi sana'a ba a rena sana'a, namiji kada hana mace sana'a, ka hana mace sana'a ce kanka, kan shi ma ya cuta, ya kuma cuta ita, ita kuma da yake ta zama kiyuyaciya, in an ce ta zauna she ta zauna, ta sauna tana yawon bara, wanga musulunci ma bai yarda da shi ba. Kin kunyatar da kanki, shi sai Allah ya lullube mu da.
Akwai mazan da ba sa kaunar a ce matan suna ko fita aiki ko kuma suna sana'a, yaya za a shawo kan wannan kalubalen?
Yawwa, akwai kuma ba mata ba, unguwa ce. Idan ya kamata ko iyayensa, in ke kin yi dabara yaki, sai ki gaya ma sisansa ko uwarsa, Hajiya ina son yin sana'a, dan rage masa nauyi. Ka ba ka ba daga nan shi, gaya mashi magana ne dai, har ya fahimta. Amma wasu barikin su kasance ya ce ba su sana'a ba, kuma ba ba rage wata koyarwa, bai dauke mata nauyin komai ba, amma sai ya ga cewa shi ya ba za a ci mata sana'a ba. Aikin ba haka zai ci, ko ba ba abin da zai baki. Majoritin su masu hannu wannan suke yi ba. Saboda haka sai ka sani yan uwansa da Allah, ina ma ban na son yi aiki sana'a. Kin ga saboda ba da ku duk mata a ce kullun ki kaza kaza, kai maka magana ne daɗi ne taushi, to wani zan gaya mishi sai ki gaya shi. To kai ne zai yi aiki kaza kaza, to a cikin hankali har sai ya gaya. Musamman da dan fara zai ga canji. To da wannan canjin gobe ne gwamnati zai yi shi ba, to zai ci wata aka bata ta yi. Abin da mutum mai mai.
Malama Fatima, akwai matan da ke sha'awar aiki ko sana'a waɗanda mazan su ba sa so, akwai yadda ya dace su karya harshe wajen neman amincewar mazan nasu?
Eh, akwai hanya. In ta ga alaman tana son ta yi sana'an, ta yi aiki, mijin ya hana, ta dinga lallashin shi, tana mai ladabi da biyayya. Wane sana'an ga idan na yi fa, rufin asiri mu duka ne, zan taimaka ma kaina, in taimaka maka. In ta ga bai yi ba, ta bari manya su shigo ciki. Ta ga in ya kiya, to kata zuba yara mai yawa, ta bi family plan, ta samu yara biyu ya isa su zauna ya yi ta duban su, domin ta yi wasa, ta saki jiki, ta zuba yara, yaran nan su yi saran su watara, domin sana'an shi ba zai nare har karshe ba, ita kuma za ta shiga matsala, yara kuma za ta shiga matsala. Ko kudi kake da shi yanzu zamanin ga kana aiki, kwana biyu sanyi yake yi, ya wasa ya narke, to ga mata ga yara ya sa ku yi. Eh, kuma aikin gwamnati nawa ake biya? Kara ma sana'an kanka da aikin gwamnati a cikin lokacin da muke ciki. Idan ka hana mace mai sana'a taitai, ka hana ta ciye ta bidiyo ta zauna. Amma ni ina gaya ma wannan mace, kar ta saki jiki ta zuba iyali. Wata rana zai zama ta dana, sa ta haifi ɗan biyu ko uku ya isa, ta kama kanta. Ana aiki boye ai, a cikin gida ma ana taliya, ana wani sana'a kaɗan. Ko da mijin ya ce kake fita, akwai sana'a. Akwai mace da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, namiji ne ya auren farko, wai talauci ya ishe shi, ya ce kara na biyu, e kara, ya ce talauci, da zai karo na uku mai saki ne. Ita ta gwada ma sauran matan, su duka suka yi arziki har da miji. To ashe sana'a wajibi ne akan ɗan adam. Sai ban goyi ra'ayi namiji ya hana mace sana'a, haka kuma zango ra'ayi mace ki zama kiyuyaciya ki zauna ba, ba zai dace miki.
To anan ma ba a tsira ba, a tsira ba Hajiya, domin akwai wa'anda suke gani cewa mata yawanci idan aka saka musu, su kuma sai su je su yi abin da ransu yake so, su fara cin amana.
eh gaskiya ne akwai wannan kuma wannan ke da cewa zargin da yake faruwa ko lokacin kuma kamar yanzu sana da naji yaren ki kaje ka kai uwar miji to wata uwar miji ko ta hana ba ko ba ta ba zai ko santin ne kaje ta zaba sana a zuwa ai ba matsala sana ba sai a hakura a binta a hankali ne sai a daidaita kuma gaskiya ne akwai mazaba inda ba shi da matar su ba kuma zargin nan ba alheri bane wallahi wa'en su tutun suke aiki da kayan su da Allah da dawo amma miji ne sa da biyan zuciyarsa
wai suna gani cewa duk mai zargi shi karin kanshi dama masu iya magana sun ce eh shi ma mai yi ne shi yasa yake ganin cewa matarsa ta ne
me ce ce yana yi ta gujewa kai wa matarsa
kware ta ya za a iya samun maslaha
maslaha dai shi ne gaskiya kamar wayar da kai ya kamata a nan isa rake kullun buri na yanzu a rayuwa in ga cewa an hada kuma ci don zuwa idan bai da exist yana aiki yadda ya kamata su san taba fakar tsantsu a zo a shirya su a gaya musu ga abubuwan da yake akwai zane unguwa ga samari ga waye duk a tsantsu a haɗa su kana za su san cewa me matsalar su ta unguwar su ya za a yi su gyara menene wanda mutum zai gyara wanda mu gida zai gyara wanne ne wanda gwamnati za ta yi me wanda mu zamu da kanmu to idan aka samu wannan to ina tabbatar muke da zama cewa shi ya san an san da kasan an san da shi kuma shi ma ce ba zai yanzu wani abin tsotsi yadda zai yi ta ba. To haji haka a nan akwai masu tsawatowa a cikin kwamiti ɗin unguwa ɗin nan kin ga akwai da cinjiwa kin gane akwai tsoro'in akwai matasa akwai waye to shi ma kuma a can wajen mazan wannan kwamiti ɗin unguwa zai taimaka saboda ne saboda ana zuwa tattaunawa yana jin abubuwan da suke faruwa zai zo in gyara nashi idan kuma akwai wani matsala za a iya zo a ba shi shawara a kai a komai gari ko mai zuwa cikin siyasa sai a same shi a yi masa magana don kuma kamar mu haka da mukan bude gaskiya muna yin kawo sallah gaskiya ina kawo sallah ina wannan tattaunawa da al'umma kuma gaskiya na samun nasara waɗansu wallahi suna yi ne a kan jahilci musamman ba sun yi karatu amma san in lurgun nan abin ba zai san alherinsa ba amma in ka zauna da su ka wayar musu da kai ina tabbatar miki ana samun nasara.
Mai sauraro gashi Hajiya Sa'ata koro bayani sai dai kuma lokaci ya ci mana. To idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai za a ji mu da cigaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Hawwa'u Abdulkarim da bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da malama Fatima Muhammad Wattara sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu wani lafiya.
Gai da Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin da Awal Garba zai shigo mana da sharhin jaridin kasar Kamaru.
Don fara sharhin jaridin mu na wannan makon ne dai da jaridar Afriya an da ta yi mana lokaci kan yadda waɗansu ɗan aware a sashin masu amfani da harshen Ingilishin Ingila suke kokari na kunnuka a wani gari na Manfe anda suka cillawa wannan kauyen wuta sannan mutane sama da 60 ne dai suka ce gagarunku. Sai kuma jaridar Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta mana cewar a yanzu dai yan jam'iyyar IDPC ko CPDM ta shugaba ya sun gudanar da wani bikinsu a kasar ta jamhuriyar Kamaru anda suke ganin shugaban kasar na Kamaru Musta Paul Biya ya kwashe shekaru 41 a kan kalgan mikin kasar ta jamhuriyar Kamaru wanda yanzu haka suke neman shugaban ya sake kada takararsa na shekaru 7 masu zuwa a shekarar 2025. Sai kuma jaridar Loju ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta sake yayata mana cewar yanzu dai ana ci gaba da gyara manyan biranen kasar jamhuriyar Kamaru sai dai jaridar ta yi tsokaci kan yadda gwamnatin shugaba Biya take ko unkula da sauran ƙauyuka na kasar Kamaru musamman wajen gyara musu hanyoyi domin samar musu rayuwa mai inganci da kuma gina makarantu da waɗansu ayyuka na jin daɗin al'umma gwamnatin
ta shure waɗannan bangalorin gabaki daya a shashin karkaren kasar jamhuriyar Kamaru, sai kuma jaridar Le Message ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma tsokaci ta yi kan yadda yanzu haka ake kun kula da bangaren tsaro a kasar jamhuriyar Kamaru, musamman a arewacin kasar anda a yan kwanakin nan sai da jawlan maharan Boko Haram suka sake kunno kai anda suka halaka waɗansu jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru da kuma fararen hula waɗanda ba su je ba su gani ba. Za mu kammala shafin jaridun namu na wannan makon ne dai da jaridar Kalara anda ita kuma ta yi mana tsokaci kan yadda yanzu haka gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take kokarin ganin cewa an gudanar da binciken kwakwa ga waɗansu ministocin ƙasar waɗanda ake ganin cewa sun yi rada ciki akan makudan kuɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Wannan ne yasa da gwamnatin take kokarin ganin cewa ta cimma burinta na ganin ta garkame duk wanda yake almundahana da kuɗin al'umman ƙasar jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Awal Garba. Kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe, ga wannan sakon.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba. Saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirinmu na hantsi. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a takaice.
Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a ranar Talata cewa dakarun tsaron Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansa a birnin Gaza, cibiyar ayyukan ƙungiyar Hamas, yayin da yakin da Isra'ila ke yi da mayakan ƙungiyar ke ƙara tsananta. Gallant ya shaida wa manema labarai cewa muna tsakiyar birnin Gaza. Gaza ita ce sansanin 'yan ta'adda mafi girma da aka gina. Gallant ya kuma tabbatar da cewa idan yaƙi ya ƙare, Hamas ko Isra'ila ba za su mulki yankin da ke da Falasɗinawa miliyan 2,200 ba. Ƙungiyar agaji ta Red Cross da ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Falasɗini sun ce an buɗe wuta ga ayarin motocin jigilar kayan agajin jin ƙai na asibiti da ke kan hanyarsu ta zuwa birnin Gaza a ranar Talata. Waɗannan ba sharuɗan da ma'aikatan agaji za su yi aiki a ƙarƙashinsu ba ne, in ji William Schomburg, shugaban reshen tawagar ICRC a Gaza, a cikin wata sanarwa da ya fitar ba tare da bayyana wanda yi harbi kan ayarin motocin ba. Jami'an Taliban a Afghanistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani bam da ya tashi a wata ƙaramin motar safa a Kabul ya yi sanadin kashe aƙalla fararen hula 7 tare da jikkata wasu 20. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya tabbatar da asarar rayukan, yana mai cewa mummunan harin bam ɗin da aka kai da yammaci ya faru ne a yammacin yankin Dashti Barci, unguwar da musulmi 'yan Shiya suka fi yawa a babban birnin ƙasar Afghanistan. Adadin mutanen da aka kashe a wani hari da aka kai a yammacin ƙasar kamar ya ƙaru zuwa 25, inji gwamnati a ranar Talata, inda ta ɗora laifin akan 'yan awaren ƙasar masu amfani da harshen Ingilishi. Harin dai da aka kai da daren ranar Litinin ya faru ne a ƙauyen Ebekwa da ke kudu maso yammacin yankin, inda aka shafa shekaru 7 ana ƙazamin faɗa tsakanin gwamnati da 'yan tawaye. Hukumomi sun sanar a ranar Litinin cewa sama da mutane 20 ne suka mutu, ci har da mata da ƙananan yara.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku zo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka wajen kawo muku shirin, sai Salaman Abu wanda ya haɗa tare da umarni har ma da injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.